This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Muryar Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. A Niger, za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko Fara'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a koda yaushe ta kafar sadarwa ta internet voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Sarfili Hashin Gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Aiwa na tafi da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya mai karantawa Sahabo Imam Aliyu. Rundunar yan sandan Najeriya ta danganta fashe-fashe biyu da suka auku a daren Juma'a ƙauyukan Abuja ga wasu jan kunar bakin wake biyu, mace da namiji. Fashe-fashen biyu da suka auku a Kuje da kuma Nyanya da wasu da nisa da babban birnin tarayyar ƙasar sun kashe akalla mutane 18-40 kuma sun jikkata. Jaridar Banga ta ƙasar ta ambaci wani shaida yana cewa fitinar ta tashi ne yayin da wata budurwa yar shekaru 15 da haihuwa ta tunkari ofishin yan sanda na Kuje, banda wani dan a caba ya sauke ta auren. Wannan jargunar bakin wake ta mutu nan take lokacin da ta yi barin nakiyoyinta. Rahoton ya ce mahari dai na biyu namiji ba da jimawa bayan harin farko ya isa kasuwar Kuje da ake kira kasuwar Zamfara, yana dauke da wata jakar leda wacce ta yi bindiga jim kadan bayan ajiye ta. Wani gadau ya ce wata mace mai juna biyu da yaro suna daga cikin waɗanda harin ya ritsa da su. Babu dai wata kungiya da ta fito ta dauki alhakin kai waɗannan hare-hare, amma hukumomin ƙasa suna danganta hare-haren ga kungiyar Boko Haram. Hare-haren a halin da ba ake ciki yanzu, Amurka ta yi Allah wadai da sabbin hare-haren da aka kai a ƙauyukan na Abuja da na Yola da kuma Maiduguri a baya-bayan nan. A cikin sanarwa da ofishin jakadancin ƙasar ta bayar a Najeriya, Amurka ta ce ta sake jaddada goyon bayanta ga Najeriya a ƙoƙarin da ƙasar take na ganin bayan wannan ƙungiya. Amurka ta yi Allah wadai da waɗannan hare-hare da ƙungiyar take kaiwa da ke sanya jama'a da ba su san hawa ba ko sauka cikin damuwa. A wani hari da ake zaton jiragen yakin Amurka ne suka kai da asubahin jiya Asabar, ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 19 lokacin da bama-bamai suka afka wani asibiti da wata kungiyar aikin jinkai ta ƙasa da ƙasa da ake kira Doctors Without Borders ta mallaka a Kunduz da ke arewacin ƙasar Afghanistan. Ma'aikatan lafiya 12 ne suke cikin waɗanda suka mutu, bayan da abinda kungiyar ta kira lugujen wuta babu gaggawtawa na tsawon minti 30, bayan da kuma hukumomi da ke can ɗin suka sanarwa manyan jami'an sojin Amurka da Afghanistan da kuma Washington na ɗaukar wannan mataki. Rundunar sojin Amurka ta tabbatar cewa ta kaddamar da hare-hare kusa da asibitin na kungiyar Doctors Without Borders. Wani kakakin rundunar sojin na Amurka a Afghanistan ya ce harin na Amurka shi ya janyo hasarar rayuka wadda ba shi ne nufinta ba na kaiwa cibiyar lafiyar hari. Shugaban Amurka Barack Obama a jiya Asabar ya yi ta'aziyya ga kungiyar kiwon lafiyar da wasu farar hula da harin ya ritsa da su a wannan mummunan hadari. Haka shi ma sakataren tsaron Amurka Ashton Carter ya yi ta'aziyya ga duk waɗanda wannan hatsari ya ritsa da su. Hakan yana kunshi ne a cikin wata sanarwa da ya bayar jiya Asabar. Sakatare Carter ya ce Amurka za ta gudanar da cikakken bincike kan wannan lamari tare da haɗin kan gwamnatin Afghanistan. Haka shi ma shugaban ƙasar Afghanistan Ashraf Ghani ya yi ta'aziyya kan kisa da kuma raunata farar hula. A cikin sanarwa da ofishin sai fitar jiya Asabar a birnin Kabul, sanarwar ta ce babban kwamandan askarawan sama na Amurka da ke ƙasar Afghanistan General John Campbell ya yi bayanai ga shugaban Afghanistan ɗin kan wannan lamari a magana da suka yi ta wayar tarho. General Campbell ya yi amfani da damar wajen yin ta'aziyya ga duk waɗanda wannan lamari ya taɓa. Russia ta ce jiragen yakinta sun kai hari kan wata tungarƙen ƙungiyar ISIS da wasu muradinta a arewacin Siriya jiya Asabar, kuma ta ce za ta ci gaba da yin kutse kan masu tsauraran ra'ayin addinin Islaman duk da ikirarin da ƙasashen yammacin duniya suke cewa farmakin da take kaiwa da jiragen yaƙi tana aunawa ne kan ƙungiyoyin 'yan tawaye ne da ƙasashen yammacin duniya suke goyon baya. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Rasha Lieutenant General Andrei Kartapolov ya faɗa wa 'yan jaridar Rasha jiya Asabar cewa 'yan birnigar sun tsorata kuma da yawa daga cikinsu suna gudu. ya ci gaba da cewa kusan sojojin hayan 600 ne suke gudu daga garin Raqqa. Ba wai kawai za mu ci gaba da kaifar maki ba, har ma da matsakaini. Kamfanin jillancin labaran na Rasha RIA ya ambaci General Kartapolov yana cewa Amurka da kawayenta sun yi allawa da hare-haren da Moscow ta fara wanda ya shiga wuni na biyu. Suna masu cewa Rasha tana fakewa da hare-haren ne wajen karfafa gwamnatin shugaba Bashar al-Assad wanda yake cikin tsaka mai wuya. A suka na baya-bayan nan ministan tsaron Ingila ya ce kashi 5 cikin 100 ne na hare-haren da Rasha take kaiwa kadai take aunawa kan kungiyar ISIS. Galibin bama bamayin Rasha tana aunawa ne kan kungiyoyin yan tawaye da kasashen yammacin duniya suke mara baya, waɗanda burin su shine hanbare gwamnatin shugaba Assad. Muna nazarin inda take kai hare-haren kowace safiya, inji ministan tsaron na Ingila Michael Fallon a hira da yi da jaridar kasar ta Ingila wato The Sun. Galibin su ba akan ISIS take kaiwa ba. Labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Jirgin farko dauke da gawar wakin alhazai daga kasar Iran waɗanda turmutsi da aka yi amuna kasar Saudi Arabia makon jiya ya halaka ya isa Tehran. Shugaban kasar Hassan Rouhani yana daga cikin manyan jami'an kasar da dama waɗanda suka je tashar saukar jiragen sama na Tehran jiya Asabar domin tarbar jirgin da gawar waki 104 cikin 'yan kasar 464 da suka mutu a turereniyar. Iran tana zargin rashin kan gado na hukumomin Saudiya a zaman dalilin da ya janyo hasarar rayuka. 'Yan kasar Farisan sun yi jerin zanga-zanga a harabar ofishin jakadancin Saudiya sau da dama a Tehran. Shugaban Iran Rouhani ya ce a fili yake cewa wasu jami'an kasar Saudiya suna da hannu a wannan lamari. Ya kara da cewa babu yadda za a yi Iran ta kyale rayukan 'yan kasar ta haka su halaka ya tafi a banza. Shugaban malaman addini na Iran Ayatollah Ali Khamenei ya gargaɗi kasar Saudiya cewa za ta fuskanci mataki mai tsanani muddin bata mayar wa kasar ƴaƴanta waɗanda suka halaka a can ba. Iran ce kasar da mahajjatanta suka fi yawan mutuwa a mace-macen da suka auku a cikin mutane 769 da suka halaka a lamarin da ya auku ranar 24 ga watan jiya. Saudiya ta kaddamar da bincike kan lamarin tana mai cewa duk wani jami'i da aka samu yana da hannu a kuskuren da ya janyo wannan bala'i to ya kuka da kansa. 'Yan sandan Isra'ila sun ce sun harbe suka kashe wani Bafalastine jiya Asabar a birnin Kudus bayan da ya daba wa Yahudawa biyu wuka har lahira. Hakanan wata mace da yaro karami sun jikkata a wannan hari. Baturin 'yan sandan birnin Kudus Moshe Edri ya ce mutumin da matarsa da yaron suna takawa ne kusa da masallacin Al-Aqsa zuwa wani bangare da ake kira Western Wall lokacin da maharin ya daddaba musu wuka. Wani mutum da yake kusa da wurin shi ma harin ya ritsa da shi. An kwantar da matar da yaron a asibiti jiya Asabar, har hukumomi suke cewa matar tana cikin mawuyacin hali amma yaron bai jikkata sosai ba. Wata kakakin 'yan sanda ta ce maharin shi ne ɗan shekaru 19 da haihuwa mai suna Muhammad Hallabi daga yammacin kogin Jordan wanda ya ɗauki bindiga daga hannun ɗaya daga cikin mutanen da ya kaiwa hari ya buɗe wuta kan 'yan sanda da masu yawon buɗe ido da suke kusa kamin 'yan sanda su kashe shi. Ƙungiyar mayakan sa kai ta Falastina da ake kira Islamic Jihad ta ce Muhammad ɗan ƙungiyar ne. Harin na jiya Asabar ya zo ne kwanaki biyu bayan da aka kashe wasu 'yan Isra'ila mutum da matarsa a gaban 'ya'yansu a yammacin kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye. Hukumomi a jihar Oregon da ke yammacin Amurka sun faɗa jiya Asabar cewa ɗan bindigan nan da ya kashe ɗalibai 8 da malami 1 a wata makaranta shi ne kuma ya juya ya kashe kansa bayan ya yi musayar wuta na ɗan gajeren lokaci da jami'an tsaro. Likitan gawa na yankin ne ya yanke wannan hukunci bayan da ya duba gawar ɗan bindigan Chris Harper Masa ɗan shekaru 26 da haihuwa wanda ya mutu ba mummunan harbe-harben da ya yi a makarantar ranar Alhamis. Jiya Asabar DPO yankin John Hallin ya ce 'yan sanda sun gano wata bindiga da ita ma ta maharin ce bindigogi 14 kenan da maharin ya mallaka. DPO Hallin ya ce za su gudanar gagarumin bincike mai sarƙaƙiya kuma 'yan sanda sun fara tambayoyi ga ɗaruruwan mutane da makwabta kuma suna auna shaidar da aka tattara ta hanyar kimiyya domin gano abin da ya janyo wannan mummunan hari. Maharin ya bar wasiyya a wurin da ya kai harin cike da kalaman ƙiyayya ko gaba wacce kafofin yaɗa labarai suka ce a ciki ya nuna tamkar duniya baki ɗaya ta juya masa baya.
Labarin duniya kenan kuwa gama saurara. Daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, bari mu koma gefe mu bar ku da ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirin sa na zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim ake shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai yada zango ne a jihar Niger inda ake tattara da jijiyan wuya game da zaben fidda gwani na kananan hukumomi. Yayin da suke murna an zabe su, wasu ko cewa suke nadi aka yi musu ba zabe ba. Da farko ga ɗaya daga cikin waɗanda suka yi takarar fidda gwani a zaben na kananan hukumomi, wato Barista Abdul Malik Sarkin Daji. Kuma ga yadda hiransu ta kasance da Mustapha Nasir Batsari.
Abin da ya faru a karamar hukumar mu, mun je zabe mu takwas ne yan takara, amma daga cikin mu takwas din akwai wanda ya zo na farko, ana ce mashi Idris Ibrahim K. Shi ya zama ya ci zabe, ni kuma ina bin shi da kuri'a. To bayan an gama zabe sai muka gano cewa bai aje aiki ba kamar yadda dokan zabe ya nuna a aje aiki kwana 30. Ma'aikaci ne na gwamnati, ma'aikacin karamar hukuma ne na gwamnati. To sai muka gano cewa bai aje aiki ba. Da na gano cewa bai aje aiki ba, sai na dauki mataki ta hanyar petition na sanar da ita ainihin jam'iyya cewa wannan dan takarar da yayi nasara a wannan primary election da aka yi bai aje aikin shi ba kamar yadda dokan zabe ta nadar cewa ya kamata ka aje aiki idan kai ma'aikaci ne kwana 30 kafin ranar zabe. So saboda haka ina roƙon da su yi disqualifying din shi. Ni kuma da nazo na biyu kamar yadda doka ya tanadar, tunda ni ne na biyu, ni ya kamata a ce nake da wannan nasara din saboda laifin shi ta shafa. To amma abun mamaki, mun dauki dai matakai, sai gashi daga baya muna ji an ce shi dan majalisar tarayya, mana member House of Reps wanda ake ce ma Abdullahi Mesola, yayi shige da fita saboda shi ya tsaya da wannan dan takarar. Don haka ya nuna cewa duk hanyar da zai bi ya tabbatar da an tsaida dan takarar nan kamar yanda ya saba yi, domin haka ya saba yi mana. To na da yi kokarin in gabatar da hujjoji ga jam'iyya, wanda na ina da masaniya cewa jam'iyya ta gayyato shi DPM, wanda shine Kantoma yanzu chairman mai rukun kwariya a wannan karamar hukumar da yake aiki, ya kuma zo ya gabatar da file din shi wannan dan takarar da bai aje aiki ba, wanda ya tabbatar da cewa lalle bai aje aiki ba domin babu takardar aje aiki a cikin file din shi. Na kuma zo na yi irin nawa bincike a commission na local government commission Amina, na kuma tabbatar da bai sun tabbatar man da lalle bai aje aiki ba saboda babu takardar aje aiki. Sannan na bi daddake har zuwa salary account din shi da ake biyan shi albashi, na gano cewa lalle tun daga wannan lokacin da yake magana ya aje aiki 2011 albashin shi na shiga kuma yana cirewa. To abinda ban fahimta ba shine har yanzu duk hujjan da ya kamata in gabatar na gabatar, amma har yanzu ban ji jam'iyya ta ce wani abu akan waɗannan abubuwan ba. Duk da yake ina jin korafin da ba yarda da su zan yi ba, tunda na san jam'iyya dai adalai ne suke wajen. An ce shi wannan mai suwalan da ya tsayar da shi wannan dan takarar, ya shi dan majalisa ya ba jam'iyya kuɗi, wasu sun ce naira miliyan 10, wasu sun ce ma fiye da nan, ya tabbatar ita jam'iyya ta tabbatar da cewa ta tabbatar da wannan dan takarar nashi duk da waɗannan matsalolin da yake da shi. In ya so a bashi, in an je kotu shi ya san matakan da zai dauka akan haka. To yanzu na kawo ido nasa, shin wannan jam'iyyar za ta yi adalci akan korafin da na gabatar ko ba za ta yi ba? Amma ina da ƙarfin zuciyar cewa za ta yi adalci, domin waɗannan hujjojin da na gabatar ina tabbatar maka da cewa hujjoji ne da babu wanda ya isa ya kau da kai a kansu. Idan kuma an kau da kai a kansu ba a yi abin da ya kamata ba, to na yi imani da abin da nake ji cewa shi wannan mai sola din ya ba su kuɗi don su je wannan al'amari, to su juya, ni kuma ni na san matakin da zan ɗauka na shari'a nan gaba.
Ka tuntuɓe su akan zargin kuɗin da ake cewa an ba su?
Na tuntuɓe su tunda na gabatar da takarda, na kuma a takardan kuma da na gabatar na faɗi salary account din shi da komai na kuma jawo hankalin su da su binciki wannan account number din dan su tabbatar da sahihancin tuhuman da nake yi gaskiya ne ko ba gaskiya bane to kawai yanzu dai ba su kira ni ba akan tuhuman nan na sun tabbatar da gaskiya ne ba su kuma kira ni ba akan tuhuman nan nawa ba gaskiya bane wanda ina tunanin lokaci na zuwa da za su yi hakan
to da yake Abdul Malik din ya zargi jami'ar tasu ta APC da an san na goro Mustafa ya shuri takalman sa sai ofishin jami'ar APC kuma ya sa'a domin ko ya samu mai magana da yawun jami'ar na jihar wato Jonathan Batsa shima ga yadda tattaunawa tasu ta kasance
mai kuke yi na shawo kan waɗannan matsaloli da suka dabe jami'ar nan musamman a zaben fiddigwani na ƙananan hukumomin nan
to maganan ka ba tsari haka take amma bayani da nake so in maka ka gane ita APC ada mutane ba su kalle ta jam'iyya mai ƙarfi ba mutane ba su bata muhimmanci ba waɗannan abubuwan da kake ganin yanzu sun taso ne da suka gan cewa APC ta kai ga nasara ta kai ga gwamnati yau sai ta zama babban kasuwa da mai kyau din da mara kyau din da kowa kawai sai suka jibgo kuma abu ɗayan da yake faruwa wanda nake son ka gane ƴan takaran da yawan su sun zo daga PDP da yawan su sun zo daga jam'iyyu da yawa su a ganin su a tunanin su duk wanda ya samu ticket na APC ya ci zabe
amma ku ba ku shawo kan ɗaya gefen ma ana zargin kuna mara ma wasu baya waɗanda kuka fi so
a'a ai mu ƴan jam'iyya ne kuma abin da state chairman ya faɗa in ka gan mu duka ba wanda aka bashi izini ya hito da ko dan takara ko ya maida ya mara ma wani baya abin da muke so muna son party mu ta kai ga nasara ba APC kadai bane ho za ta yi wannan zaben muna son mu hito da waɗanda jama'a suke so
amma wanda jama'a ke so ai kusan ga wasu wurare ma ana tada hankali saboda an hana mu wanda jama'a ke
wanda dai na sani a tunani na yanda muka yi meeting muka agree muka yadda duk ƴan takarar da za a kawo mana waɗanda jama'a suke so domin shine canjin ba za mu hito mu ce canji kuma mu je mu dauko waɗanda jama'a ba su zo ba a tillasa musu to ai mun koma gidan jiya
amma Jonathan hana zargin ma har ana ba ku kudade makudai dan ku mara ma waɗanda ba jama'a ke so ba baya su ci
to wallahi sanin gaibu sai Allah ba tsari ban gan kudi ba amma in an ba da kuɗi domin abin da ban sani ba in na ce maka na sani nayi ƙarya
amma akwai dan majalisar da aka ce har kusan miliyan 10 ya ba
dan majalisa ya ba da miliyan 10 a ina a wannan jam'iyyar to ni dai ban gani ban gan miliyan 10 ba ban gan ma miliyan guda ba amma in wani ya ba da kuɗi kuma an sani ni ina kiran jama'a a zo mana da evidence a zo mana da shaidu duk dan jam'iyyar da yace duk wani dan takarar da aka ce an ba da takar kuma suna da shaidu an ba da kuɗin su zo mana da shaidu mu gani kuma su gan abin da zamu yi kuma wanda ya ba da kuɗin kuma wanda ya ansa kuɗin a jam'iyyar mu in dai akwai shaida domin duk abin da zaka yi kai fi sabilillahi in ba shaida zaka bata ma mutum suna yana iya kai ka kotu ni mu kuɗi ba mu gane ba amma in an amince har akwai shaidu to muna kiran jama'a su hito da shaidu mu gani kuma su gan abin da matakin da jam'iyyar za ta dauka
wa'annan rigingimun da ke ƙasa me kuke yi na shawo kansu
yanzu rigingimun da suke ƙasa in baka misali kaman na tafa jiya ina ga ma wallahi tallahi is excellence yace a batun tafa shi yana son duka wa'annan kananan maganganun su kwanta sai ya ba su yace to su biyu ne ƴan takaran mutum guda ya zama ciyaman mutum guda ya zama deputy ƴan takaran suka ki har ya ga musu yace in ba ku amince ba shi zai hito da wani dan takara dukan su biyu ba za a ba su ticket ba domin dai su je su samu shi shirya domin akwai inda ba a samu an yi zabe ba kana ji ko kuma electoral law ita akwai guideline lokacin zaben da INEC ta baya ta riga ta wuce yanzu sulhu muke yi na jam'iyya duk dan takarar da muka gani cewa ba a yi masa adalci ba sai mu kira su duka mu zaunar da su da malaman zaben da suka je wurin domin ba tsari maganan ɗaya ne akwai waɗanda ba su rike gaskiya ba in kuma mutum bai rike gaskiya ba ya rike shi da Allah
kaman mari ga ma an ce wanda ya ci ma'aikacin gwamnati ne har watan August ne ya karbi albashi
to irin waɗannan kore-koren shi muke hodi a zo mana da evidence a zo mana da shaidu cewa dakata ka jiya in kai ka a zo mana da shaida ya anshi kuɗin ga payslip din shi ai kowane ma'aikaci yana da payslip
amma su mutanen sun ce sun kawo amma ba ku dauki abin da
ina yake in aka kawo duk complaint ga su nan an ba da chairman ya sa hannu ai akwai committees akwai committees wanda suke complain na chairmani, akwai committee wanda suke complain na councilori, azo mana da committee din kuma na kiran mutane duk wanda yake da irin wannan shedan wani ya anshi kudi albashi ma'aikaci ne in yazo ya nemi publicity secretary na jam'iya ni a kawo mana complain a gan abin da zamu yi amma kana son kai magana duk jita-jita ne akwai wani ya san ya fadi zabe sai ya je yana korafi wanda basu kara karaya ta kariya ba
amma kaman kwanta gore an ce shi wanda ya cin ma an ce ba dan jami'a bane kuna son ciri shi alhali jama'a na son shi
wanda ya ce ba dan jami'a bane ya haya
ba da kati ba bai da kati sheda
in ba dan jami'a bane zai taya tsakara ko ina ya hito in ba yayye ya samu form yayye ya samu clearance abun ha akwai processes da aka bi za a bashi clearance za a duba takardun shi duka kafin a zo a bashi izini an yi clearance din shi an tsaye da shi takara akwai committee wanda suke screening in bai je ba in ban su duba takardun shi duka ba sun yi screening ba yayye ya samu ya tsaya takara ba dan jami'a bane
amma kaman mashegu da ushishi wani ya ce ma ba a sa hoton shi a katin kada ƙuri'a ba wato ballot papers
wannan yana da hujja sosai wanda ko kotu aka je za a soke zabe
to shi ya za ku
ba gaskiya ba wannan in dai ba hoton shi a cikin ballot paper to yana da hujja dole wannan zaben a je a sake ko kuma a kira wayannan ƴan takaran duka a zauna a cancanta a yi sulhu din su domin in ba zaben dan takara in ba hoton dan takara guda akan ballot paper yana rushe zabe ko kaje kotu wannan irin wayannan suna da magana
mashego an ce awan gaba ma wasu suka yi da kayayyakin aka tada rikici
to kasan ita zabe ta gaji wannan in dai a nan kasan ne akwai wanda za su saci akwatin su kama gudu sun san ba za su ci zabe ba kuma jami'an tsaro suna wurin suna ganin duk abin da ya faru duka za a rubuto mana report duk inda aka dauki akwati aka yi awan gaba da shi ka san wannan akwatin ba za mu amince da shi kuma ba
amma yanzu ba ku samu duk wannan rahotannin ba
duk ana kawowa rubuto ana kawowa ka ganga takarda guda ina nuna maka wannan na makwa ne sun zauna sun yi sulhu aka kawo mana wayannan takardun domin da suka zo mun kira chairman na local government mun ce je ka zauna da mutanen ka ga korafin da aka kawo kai ne chairman na local government je ka zauna da su to wannan maganan na makwa har deputy governor ya shiga ya shirya su shine muka shawo kan maganan yanzu mun makwa bamu da matsala
amma wanda ake so
wanda ake so aka ba ai a jam'iyya a siyasa in dai ka ce ba za ka tahi da wayanda jama'a suke so ba to wallahi kana tare da wahala
lafai mai magana nan da muke da kai ana zanga-zanga kofar gidan sarki akan dan takarar da wanda ake so daban wanda wani ke so shafaffe da mai a jam'iyyar shi yake so
to yanzu wallahi a bakin ka nake je ba tsari banje ana zanga-zanga a lafai ba kuma ka san local government ni na ne amma yanzu a bakin ka nake je ana zanga-zanga amma in ka bannan yanzu zan tashi in fara bincike wannan abin da ka faɗa gaskiya ne a menene ya kwa in ma ya in ta taro wanda zan je lafai in je in duba menene wayansu an maganganun ba mu ji ba amma kun da kuke yan jarida ka san kunnin ku a bude take kwararar ku kana ji ko kuna jin kowane magana ko ta wani gehe
shi wani tabbaci zaka bai wa jama'a akan wannan dambarwa ta
to yanzu abin da zan gaya ma jama'a ta partin mu na APC a jihar Niger a kwantar da hankali akwai committee wayanda party ta nada wanda ake duba korefe-korefen wayanda jama'a suke da shi wanda ba ya mace adalci ba za a duba a yi masa adalci kaman wanda ka kawo kace shi hoton shi bai hito a ballot paper ba kagan wannan yana da magana mai ƙarfi amma in dai ba irin wayannan korefe-korefen magana masu ƙarfi ba wayansu sun kawo son ra'ayin su ne to duka dai ai hakuri jam'iyya tana da faɗi duka da kowa muna son jama'a so a kwantar da hankalin su duk kowa za a bashi haƙi ne
so ai zaman lafiya in yake ko a tashi sama lalle shugaba dare ne sirrin zaman lafiya in yake so ai zaman lafiya in yake ko a tashi sama
ha kuma Mustafa ya samu daman zantawa da Honorable Abdullahi Garba wanda aka ce ya ba da nagoro ga shugabannin jami'ar tasu ga kuma yadda zantawar su ta kasance da Mustafa Nasir ba tsarin
to wai ana wasu na zargin akwai ƴan takararka da kake so ko ta halin gaka sai sun ci zaben primary na zaben ƙananan hukumomi da za a yi a nan Niger
to ni ya samu labari yanzu kai ne na biyu amma ni ba ni dan takara
na'am
amma ina tare da jami'a
na'am
duk wanda zasu ci wasa jami'a mun yi tafiyan siyasa da su ina tare da su wanda ya ci zabe don kowa na wani
amma akwai bayanan da ke nuna cewa wasu na zargin har ka ba ita uwar jami'ar ku ta APC a nan Niger zunzurutun kudi har miliyan 10 dan su mara wa dan takaraka baya da gaske ne wannan kuku dai shaci fadi ne kawai
wannan tashi fadin mutane ne naira miliyan 10 a wannan hali da ake ci wannan mara ina mu ba haba wannan da ba tsari wannan miliyan 10 ai yanzu ka tafi bayan Allah da shi
na'am
ya doka an ba fati a wannan dalili ya zama mun kwato abin da muke fara kan corruption kenan muke karasa ta ni rubuwa da ganin chairman party ma yanzu bazan iya tuna ba ina ganin bayan lokacin da aka yi rantsuwa muka certificate ni ban hada ido da shi ba
na'am to amma rigingimin nan da mashegu da wushishi da kwantagora duk baka sa baki ba da asasanta
abinda na sani ana gobe zabe ina kwantagora na kira mutane ci a jaya zabe a zabi mutum na gari wanda ya dace
na'am
da zai riki musu amana
na'am
kuma a ranar na faru kwantagora da Abuja
to sai dai ba iyakan waɗanda suka yi korafe-korafe ba kenan domin kusan dukkan kananan hukumomin jihar inda aka yi zaben na fidda gwani an samu matsala nan da can sai dai abinda wannan shirin zai iya kawo muku kenan a halin yanzu kuma anan shirin zai diga aya amma don wakilin namu na jihar Niger Mustapha Nasir Batsari da Julie Gresham Ward ta daidaita sautin shiri ni madugon shirin Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
Masu saurare kada ku shagala sashen Hausa na muryar Amurka kuke saurare a nan birnin Washington DC.
Kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya.
Rayan sandan Najeriya ta danganta fashe-fashe biyu da suka auku a daren Juma'a ƙauyukan Abuja ga wasu ƴan kunar bakin wake biyu mace da namiji. Fashe-fashen biyu da suka auku a Kuje da kuma Nyanya da basu da nisa da babban birnin tarayyar kasar sun kashe akalla mutane 18 wasu 40 kuma sun samu raunuka. Jaridar Banga ta ambaci wani shaida yana cewa fitinar ta tashi ne yayin da wata budurwa yar shekaru 15 da haihuwa ta tunkari ofishin ƴan sanda na Kuje bayan da wani dan acaba ya sauke ta a can nan da nan ko tayi barin nakiyo da take dauke da shi wanda ya sanadiyar mutuwar ta. A halin da ake ci kuma Amurka ta yi Allah wadai da wannan hari da aka kai a ƙauyukan Nyanya da wasu da aka kai a jihohin Adamawa da kuma Borno. A wani hari da ake zaton jiragen yakin Amurka suka kai da asbahin jiya a Sabar ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 18 lokacin da bama-bamai suka afka wani asibiti a wata kungiyar aikin jinƙai ta ƙasa da ƙasa da ake kira Doctors Without Borders ta mallaka a Kunduz da ke arewacin Afghanistan. Ma'aikatan lafiya 12 suna daga cikin waɗanda suka mutu bayan abin da kungiyar ta kira lugujen wuta da babu ƙaƙƙautawa na tsawon mintuna 30. Rasha ta ce jiragen yakin ta sun kai hari kan wata tungar ƴan kungiyar ISIS da wasu muradinta a arewacin Syria jiya Asabar, kuma ta ce za ta ci gaba da yin kutse kan masu tsauraran ra'ayin addinin Islamin duk da ikirarin da kasashen yammacin duniya suke yi cewa farmakin da take kaiwa da jiragen yaki tana auna kungiyoyin ƴan tawaye ne da kasashen yammacin duniya suke mara baya. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Rasha Leftenant General Andrei Kartapolov ya faɗa ƴan jaridar Rasha jiya Asabar cewa ƴan bindiga sun tsorata kuma da yawa daga cikinsu sun ranci na kare. Jirgin farko dauke da gawarwakin alhazai daga ƙasar Iran waɗanda turmutsi da aka yi amuna a ƙasar Saudi a makon jiya ya halaka ya isa Tehran.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.